Sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 21 da kuma 25. Masauraran mu jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalal FM da tashar mu ta BOY Africa kan mita 102.5 Zangon FM. A kuma sun gane kuma muna kan Alfa Radio. Sai kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan boyhausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masaurare assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci yau ranar 20 ga watan Disamba na shekarar 2017 Nazar Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da farko ga kanin labarai
To babban zauren taron majalisar dinkin duniya na shirin yin wani zaman gaggawa na ba saban ba gobe Alhamis idan Allah ya kai mu dan tattauna kudirin kin amincewa da matakin da gwamnatin Amurka ta dauka na amincewa da birnin Quds a zaman babban birnin Isra'ila. Amurka da kasar Canada za su dauki nauyin wani taron koli na kasashe 16 wata mai zuwa idan Allah ya kai mu a Canada dan hada kai da yin Allah wadai da barazanar shirin makaman nuclear Korea ta Arewa da ke kara ruruwa.
To a shirin namu na yanzu za ku ji cewa majalisar jihar Niger a Nigeria ta dakatar da shugaban karamar hukumar mashegu sai a biyo bayan mu domin jin dalilin hakan. Bayan haka za ku ji rahoto akan wata sabuwar kungiyar mawaka a Niger da ta yi aniyar yin wakoki dan kira ga al'umma kan abubuwan da suka dace musamman na zaman lafiya. Muna kuma dauke da rahoto na musamman akan sabuwar manhajar kwamfuta da ake iya amfani da ita wajen cinikayyar silalla wacce ake kira da Bitcoin. Bayan haka za ku ji shirin himma ba ta garago wanda Ladan Ibrahim Ayawa ya shirya zai kuma kawo amma yanzu ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Babban zauren taron majalisar dinkin duniya na shirin yin wani zaman gaggawa na ba saban ba gobe Alhamis idan Allah ya kai mu dan tattauna kudirin kin amincewa da matakin da gwamnatin Amurka ta dauka na amincewa da birnin Quds a zaman babban birnin Isra'ila. Jakadan Falastinawa a majalisar dinkin duniya Riyad Mansour shine ya buƙaci a yi taron, ya kuma ce yana fata za a samu gagarumin goyen baya ga wannan kudirin. Kasar Masar ta gabatar da wani daftarin kuduri a gaban kwamitin sulhun majalisar dinkin duniya akan matakin gwamnatin Amurka shekaran jiya Litinin. Amma Amurka ta yi amfani da ikonta na hawa kujerar naki don dakile kudirin yayin da sauran mambobin kwamitin su 14 suka amince da shi. Kura'ar da zauren majalisar dinkin duniya za ta kada akan kudirin zai yi kama da wanda Masar ta gabatar, amma ba zai yi karfi ba a matsayin matakin kwamitin sulhu. Babu tilas wajen bin kudurorin zauren majalisar dinkin duniya, amma duk da haka za su iya sauya akalar siyasa. Jakadar Amurka a majalisar dinkin duniya Nikki Haley ta yi kashedi gabanin kada kura'a akan cewa za ta sa ido akan yadda wasu za su kada kura'a, kuma za ta gaya wa shugaba Donald Trump abin da ya faru.
To Amurka da kasar Canada za su dauki nauyin wani taron koli na kasashe 16. A wata mai zuwa idan Allah ya kai mu a Canada don hada kai da yin Allah wadai da barazanar shirin makamin nuclear Korea ta Arewa da ke kara ruruwa. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson da takwarar aikinsa ministan harkokin wajen Canada Chrystia Freeland jiya Talata suka sanar cewa za a yi taron a ranar 16 ga watan Janairu a Vancouver. Tillerson da Freeland sun yi wannan sanarwa ne bayan wata ganawa da suka yi a Ottawa babban birnin na Canada. Tillerson ya ce za a yi taron kolin ne da nufin ƙara neman goyon bayan ƙasashen duniya akan su ɗauki matakan matsin lamba akan Koriya ta Arewa, wadda ta ci gaba da yin gwaje-gwajen makamai masu linzami da na nukiliya. A watan da ya gabata ma Koriya ta Arewa ta harba makami mai linzami mai cin dogon zango wanda zai iya kaiwa gabashin Amurka.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Dattijan Amurka ta kada kura'a cikin daren Talata akan yi wa tsarin harajin kasar garan Bawul, matakin da ya sanya yanzu saura kura'a ɗaya ta kan wannan batu a majalisar wakilai kafin shugaba Donald Trump da 'yan Republican a majalisar dokoki su samu gagarumin nasarar yin doka da kuma cika alkawarin yakin neman zaben da suka yi wa jama'a. Duka 'yan majalisar jam'iyyar Republican su 51 sun kada kura'a goyon bayan wannan doka mai suna dokar rage haraji da samar da ayyukan yi, yayin da 'yan Democrat su 48 suka jefa kura'a kin amincewa da kudirin. Yau muna cikin wani muhimmin yanayi na canji akan tsarin harajin kasar mu cikin shekaru 30 kenan, a cewar shugaban kwamitin kasafin kuɗi a majalisar dattijai Mike Enzi dan jam'iyyar Republican mai wakiltar Wyoming, ya kuma ƙara da cewa wannan abin tarihi ne. Shi kuma jagoran 'yan Democrat a kwamitin harkokin kuɗi na majalisar dattijai, Ron Wyden, mai wakiltar Oregon, ya ce yau 'yan jam'iyyar Republican sun juyawa masu matsakaicin ƙarfi baya a hukumance, ya kuma ce ba za a manta da wannan canjin ba da aka samu akan haraji. Dokar harajin yanzu za ta rage haraji akan kamfanoni na dindindin, ta kuma rage haraji akan ma'aikata da ke karɓa albashi amma na ɗan wani lokaci, ta kuma taƙaita yawan harajin da ake ragewa wasu. Bayan haka bashin Amurka zai ƙara da dala triliyan ɗaya nan da shekaru goma.
Jakadiyar Majalisar Ɗinkin Duniya ta musamman mai kula da haƙoƙin jama'a a Myanmar ta ce gwamnatin Myanmar tana hana ta kai ziyara ƙasar don duba halin da ake ciki a ƙasar da ke gabashin nahiyar Asiya. Sanarwar jakadiyar ta musamman Yang Li na zuwa ne a daidai lokacin da dakarun Myanmar suka gano gawarwakin mutane goma a wani rami a jihar Rakhine da ke arewa maso yammacin ƙasar, inda garuruwan musulmin Rohingya fiye da 600 suke kafin su gudu zuwa makwabciyar ƙasar ta Bangladesh don gujewa kuntatawar da sojojin ƙasar suke yi musu. A ranar Litinin ne aka gano kabarin a wani ƙauye mai suna Indin. Rundunar sojan ƙasar ta ce tana bincike akan lamarin. Ms. Lee, wadda aka haifa a Koriya ta Kudu, ta ce ta yi mamaki kuma bata ji daɗin matakin gwamnatin ƙasar ba, wanda ke nuna cewa tabbas akwai wani mummunan abu da ke faruwa a Rakhine.
Ministan harkokin wajen Iran, Mohammad Javad Zarif, ya fadawa kafar yaɗa labaran ƙasar yau Laraba cewa Iran za ta binciki zargi mara tushe da Amurka ta yi mata na cewa 'yan tawayen Yemen sun yi amfani da makaman da Iran ta ba su don kai hari a kan ƙasar Saudiya. Kamfanin dillancin labaran IRNA, mallakar gwamnatin ƙasar, ya ambaci Zarif na cewa take-taken Amurka na tsokana ne, kuma Amurka na ƙoƙari ne ta ɓoye goyon bayanta a kan ƙawanyar da aka yi wa bayan Allah 'yan Yemen, shi ya sa ta ɓullo da waɗannan zarge-zargen. Iran ta goyi bayan 'yan tawayen Houthi da suka ƙwace babban birnin Yemen a shekarar 2014, amma ta musanta zargin cewa ita ta ba su makamai. Amurka kuma na goyon bayan haɗakar ƙasashen da Saudiya ke jagoranta da ke fafatawa da 'yan Houthi kusan shekaru uku kenan, don taimakawa shugaba Abdurrabu Mansur Hadi, wanda ƙasashen duniya suka amince da shi a matsayin shugaban ƙasar.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Kamar da kuka ji a farkon shirin, wasu mawaka a Nijar sun hada wata kungiya domin yin waƙoƙi da ke da muhimmanci a rayuwar mutanen ƙasar a wannan zamani. Ga Sula Mumuni Burma dauke da cikakken rahoton.
Irin yadda muka tarar da wasu mawakan zamani haɗin gwiwa da na gargajiya suna tsakar tilawar wasu sabbin waƙoƙin da suke shirin fitarwa don amfanin jama'a akan rayuwar yau da kullum. Sakamakon lura da yadda rigingimu suka addabi duniya a yau, haɗin gwiwar mawakan na ganin akwai gudunmuwar da zai bayar domin magance wannan matsala, kamar yadda mawaki Mamman Sani Mati Adamulmula ya bayyana.
Rikice-rikice da muke na Niger na abin da ya shahe mu na Boko Haram din nan, ga muna wurin Niger, Nigeria da Kamaru da Chad ma, mu da ke nan wurin a Niger muna da wannan matsala kuma nan iyakanmu da Mali. To saboda shi ne muka yi wa gawaƙai, kuma cikin waƙa muka kwatanta ma matasa da lalle ga hanyoyi wanda yau mutum kake iya bi ba sai ka shiga cikin wannan ta'addancin bane, babu ma wani ci gaba cikin shi, ba ko addini bace, ba wata hanya bace wadda za ka yi wani arziki.
Rigingimin siyasa na daga cikin manyan matsalolin da ke haifar da rarrabuwar kawunan jama'a a ƙasashe masu tasowa irin su Niger. Sabili kenan da waɗannan mawaka ke kiran a mayar da bambance-bambancen siyasa share ɗaya a duk lokacin da ake ƙoƙarin kare muradin ƙasa. In ji fitaccen mawakin nan Mumuni Yakuba Denke-Denke.
Siyasa ne yake bata mun komi. Paskwe mutum sai manki da kashashi ya bi siyasa, ya manki da shi dan kasa ne, ga gaskiya da kafansu da idonsu da kanshi da komi da komi, mutum ya ce ba shi bane. Mu da munku yi wannan rezo saboda cisin kasa mu yi wakoci mu waye kan mutane su so kaso su
a tunanin waɗannan mawaka miyagun ɗabi'un ɗan adam gami da sakacin ma'aikanta a mataki daban-daban na matsayin manyan dalilan da ke janyo ambaliya a galibin ƙasashen Sahel mafarin ƙirƙiro da wata waƙar faɗakarwa mai sunan Harizuru wacce Yakuba Adamu da aka fi sani da suna Yakubi yace tuni ta fara tasiri a kawunan jama'a
lokacin da mun ka sa abun biskan YouTube al'umma ayi commentary da yawa biskan wannan waka cewa sun ji dadin wakan duk abubuwan da muke nan ga cikin waka gaskiya ne kwa kinan duk abubuwan da muke nan ga al'umma su nan kalle mu don ya kamata ba da himma
gamayyar mawakan mai sunan Rezo des Artistes pour le Changement bai manta da matsalolin da zuwa Turai cilani ta barauniyar hanya ke jefa matasan Afirka cikin su ba
kace Bonaire yana cikin kasar Turai babu komi can tun da nan komi ne talauce ka kana da dan buka da kana kwana ciki can in baka da waje za ku kwana wata rana sai ku mutu da dare ba a gaya min na gani na tahi so nawa ni talakan nan wallahi yahi mai arziki can duka wani mota wani gida wani mine duka bashi ne
Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
to madalla Sule Mummuni Barma Allah ya sa al'umma su amfana rahoton mu na gaba kuwa ƴan majalisar jihar Niger ne a Nigeria suka dakatar da shugaban karamar hukumar Mashegu ko menene dalili ga Mustapha Batsari da rahoton
Majalisar dokokin jihar Niger a Nigeria ta dakatar da zababban shugaban karamar hukumar Mashegu Honorable Saidu Shaibu Kaboji daga bakin aiki Majalisar dai ta ce ta fusata ne saboda shugaban karamar hukumar Honorable Saidu Shaibu Kaboji Yasa an yi ma mambobin majalisar kuwa a lokacin da suka ji karamar hukumar domin duba ayyukan da karamar hukumar ta gudanar. Shugaban kwamitin labarai na majalisar Honorable Shaibu Liman Iya ya ce mambobin majalisar sun ba da umarnin da a dakatar da aikin wata hanyar mota ne mai tsawon kilomita 7 da aka ce an ba da kwangilar ta ne akan kuɗi sama da naira miliyan 300. Al'amarin da ƴan majalisar suka ce ba su gamsu da aikin ba.
To ai wannan zamani da ake ciki in za ka yi hanya a ce motoci biyu ba za su iya zuwa lokaci ɗaya su wuce juna ba ingancin shi bai wadatu ba. Aka ce to ya kamata chairman ku ɗauki wannan mataki don ku gyara. Nan take shugaban karamar hukuma ya bayyana ma jama'a cewa to gashi ba shi ya dakatar da aiki ba. Yan majalisar jiha ne suka ce a dakatar da aiki nan take mutane da ke wurin da kansiloli suka fara ihu an ci mutuncin yan majalisa
Honorable Umar Muhammad Jiya shine ke wakiltar karamar hukumar ta Mashegu a majalisar dokokin jihar Niger ya ce duk da kokarin ganawa da yayi da gwamnatin jihar Niger domin sasanta wannan al'amari amma lamarin ya faskara
bai da meni ba ni karin kai da rubuta mu gwamna wasika akan maganar Mashegu da cewa ababe na faruwa da iya neman dan majalisa nake wakilta Mashegu tambaya me ke faruwa kai mai gori irin magance zaka iya yi ba ban sani ba kila ko akwai abu ne zai zo ya magance min maganar Mashegu ko ni ba ni na rubuta mu takarda mu gwamna kuma da copy na acknowledgement nashi da cewa elders din Mashegu party elders na Mashegu da executive na Mashegu da ni mai wakiltar dan majalisa Mashegu muna son zama da mai girma gwamna dan akan matsalan
to na kira kakakin gwamnatin jihar Niger ta wayar salu Jibril Baba Indachi akan wannan al'amari inda yace zai kira ni kuma har ya zuwa hada wannan rahoto babu wani bayani a lokacin da na tuntubi shugaban karamar hukumar da aka dakatar Honorable Saidu Shaibu Kaboji ta wayar salula yace tabbas mai aukuwa ta auku amma shi bai san wadanda suka yi ma ƴan majalisar kuwa ba
dole kuma tun da an aikata a matsayina na chairman na karamar hukuma ko ba ni bane za a ce ni ne kuma ko da abu ya faru haka mun zo mun ba da hankuri
na'am yanzu aikin hanya ana yi ko an dakatar da shi
yanzu aikin hanya ba kowa wurin
Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Nigeria
To rahoton mu na gaba kuwa wakilin sashin Hausa Muhammad Kwari ne ya lalubo mana labarin sabuwar manhajar nan da take tashi a fagen kasuwancin yanar gizo wato Bitcoin Muhammad Kwari me ake ciki
A shekara ta 2008 ne aka fara amfani da wannan sabuwar fasara da hadar kudade da ake lakabi da Bitcoin a wasu kasashen Asia da na Turai. Malam Yushau Aliyu wani mazaunin Abuja na daga cikin mutane kalilan 'yan Najeriya da ke da masaniya kan yadda hada-hadar ke wakana a cikin wannan kasuwa ta Bitcoin.
Bitcoin wato tumin Japan da ke roshi wani manhaja ne akan bude a yanar gizo wanda ake kasuwanci da kudi lokaci-lokaci kuma akan samu riba a cikin kudi an siye shi ko aka yi rijista saboda mutanen da ke shiga cikin kasuwancin a cikin kasuwancin wajen hada-hadan kudin ake samun riba na kudin lokaci-lokaci.
Ko akwai wasu kebabban nau'ikan kudade da ake hada-hada da su a wannan kasuwa? Duk da cewa tana gudana ne ta cikin kafar sadarwa ta internet, Malam Yushau Aliyu ya yi ƙarin haske.
A'a, ai daga sunan shi wato Bitcoin wata kwandara ce wanda aka kirkiro ta kuma aka yi mata wannan manhaja ita Bitcoin din. Amma ita manhaja na ce mata Bitcoin Connect. To Bitcoin kuma ka shiga manhajan za ka yi rijista ne a matsayin ka da kuma abin da kake so ka yi, sai kuma su ko su gaya maka tsarin da ke kasa da kuma darajar Bitcoin din da kuma yanda za ka shiga kai kasuwanci da shi. Shi tsari ne wanda ba a tumani da kudin wata kasa.
Dai kamar yadda kowa ya sani, akwai alfanu da kuma kalubale a kowace irin harka ta cinikayya da hada-hadar kuɗi ta duniya. Ita ma cinikayyar kasuwar Bitcoin na da nata alfanu da kuma kalubale.
Amfani da shi ne yana taimakon mutane su yi kasuwanci kuma sa kasuwanci mai saurin gaske, kuma yana taimaka mutane su samu su fa'idoji ba dole sai suna wurin ba. To irin waɗannan fa'idoji su ne har yanzu masana ake ta kokarin a duba yanda abin yake da kuma yanda ake samun sa da kuma abin da zai kare darajar kuɗaɗen. Amma galibi abin da ya fi masana suka fi mu'amala da shi shi ne duk abin da za ka yi da abin da ake ce ma kuɗi, to ka yi da abinka, ka yi kasuwanci da shi, kasuwancin da kake gani ga ka gane kasuwancin, sannan kuma ga abin da kake da kasuwancin naka. Wannan shi ne fa'ida. Amma wannan tsari har yanzu mu kanmu muna da bincike a kan shi domin tsari ne da ya shafi sai da kwarewa a kan harkokin misali software harkan computer.
Amma duk da haka Malam Yushau Aliyu ya kawo shawara kan matakan da ya kamata hukumomi su ɗauka domin al'ummar kasashen Afirka irin su Najeriya su ci gajiyar wannan sabuwar fasahar neman arziki ta kafar sadarwar internet.
To dole ne mu koma manhaja na ilimi na makarantunmu a samu masana a koyar da a ba su dama su je su koyi wannan abu sosai su gane shi, sannan kuma su dawo a sashi a cikin manhaja ta ilimi wanda za a fara koyar da masana a cikinsa kafin a yi magana kiran wanda suka san dokoki a zo a yi dokoki a cikinsa, domin wani abu ne wanda tun da ya riga ya zo ba a san kuma iya tsawon lokacin da zai ɗauka ba, ba a san kuma iya abubuwan da za a yi a cikinsa ba.
Malam Yushau Aliyu kenan wani masani kan sabuwar fasahar hada-hadar kuɗi ta intanet da ake wa lakabi da Bitcoin. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Tuma da lahar yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a yanar birnin Washington DC. Agogonmu na cewa karfe 10:19. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Imma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka, da ma saduwa da ku a cikin sabon shirin Himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka shigo na Amurka domin neman abin zaman gari. Yau kuma shirin ya karɓi baƙuncin wani ɗan Najeriya ne wanda za mu bari ya gabatar da kansa da kansa.
Sunana Daniel Gutip.
Daniel Gutip, daga ina ka zo Amurka? Ainihinka kai ɗan wace ƙasa ce?
Ni daga Jos Plateau State.
A wace ƙasa kenan Plateau?
Daga Tuwan, Kake local government.
Wace ƙasa?
Daga Nigeria.
To madalla, tun yaushe Daniel ya zo Amurka?
Zama Amurka daga 2010.
Me Daniel ya zo yi a Amurka?
Na zo makaranta.
Makaranta?
A 2010 na zo makaranta.
Har yanzu kuma karatu kake yi?
Eto, na yi an gama na shiga wani kuma.
To, karatu.
To, kasan karatu ba karshe.
Karatu ba a kama hannun yaro kenan.
Haka.
To, tun daga 2010 har yanzu karatu kake ba kai aiki ba kenan?
No, na yi makarantar, na yi bachelor's degree na gama. So, na fara master. So, na yi aiki briefly. Na yi aiki shekara daya sai na koma makaranta.
Yanzu har yanzu makaranta kake yi kenan?
Yanzu na makaranta na aiki.
Kana degree na biyu?
Eh.
Amma me yasa Daniel ya tsallake duka kasashen nan sannan ya baro Najeriya ma ga jami'o'i barkatai amma ya baro ya zo America?
To, kasance America kasan opportunities ne. So,
kasan samun dama.
Ha, to haka. Abin da ya kawo ne America kenan.
To Daniel ne dauko dawanin kanshi koko dai wani ya kawo shi ko kuma kungiya ta kawo shi? Koko shine ya kawo kanshi da kanshi.
To shi ya kawo kanshi.
To amma na san karatu nan akwai tsada na America.
Akwai tsada sosai.
Kuma me yasa baka zauna gida ka biya ko kai mai dan sauki ba maimakon ka tsallako ka zo nan? Me ya burge ka yasa ka taso ka zo?
To ka san America kuma garin da in ka zo makaranta ka gama makaranta ko ina ka je da certificate za ka samu ko ina ka kai
takardar shaidar
haka. So a Nigeria kuma ka san ka shiga makarantar ba za ka san yaushe za a yi strike ba za ka san yaushe zai gama ba, makarantar ma ba za ka san yaushe za ka shiga yaushe za ka gama ba.
To duk da yake baka yi university a Nigeria ba, amma dai na san kana sane da yadda harkokin university suke. Ya za ka kwatanta karatun university can da nan wanda ka zo ka tara?
Kai, akwai babancin da yawa.
To dan ba mu kaɗan daga cikin mu ji.
Ka san a gida akwai karatu a gida, amma abin kam sai da hakuri don ka shiga kasan su teachers din.
Malamai.
Malamai. To ba kowa na aike shi, wani aiki yana yin aiki ba don yana son aikin ba, yana yin aikin kawai don ba wani aiki da zai yi ne. Amma kakan ka zo America su malamai a nan za su ba ka lokacin da ya kamata, lokacin da ka gan is needed for aikin da ya kamata ka yi. Whatever attention da kake so, you will get it. Za ka samu daga wurinsu. Aikin da za ka yi in ba ganewa ma za ka je ka same su ba damuwa. Aikin everything is
sannan kuma ba yajin aiki nan?
Babu, ba yajin aiki.
Wato, karatu ana samun shi nan yadda ya kamata a same shi?
Yanda ya kamata, haka za ka same shi. In ka gama karatun ma kai da kanka za ka san ka je makaranta.
To, me yasa ka ce haka?
To, because in ka gama qualification da za ka fita da shi, kana nan. Kana da kwanciyar hankalin da ka san abin da ka karanta makaranta ka fita. Amma ka ga Najeriya wani lokaci za mu shiga mu fita a yi makarantar da kamar ba yi ba. Don a Najeriya ka ga makarantar muna yi kawai don mu samu shi certificate din mu fita mu nema aiki. Amma a nan kamun ka samu certificate din za ka yi karatun da ya kamata ka yi ka samu.
Wato abinda ka karanta za ka sani lallai shi ka karanta?
Shi haka daidai.
To Daniel, tsaya nan a cikin shiri na gaba ka ci gaba da yi mana bayani. Masu aro, saboda lokaci ya muna abinda ya saba a kan haka za mu ɗiga aya a nan sai wani satin ku ji ci gaba da wannan tattaunawar. Yanzu a madadin bakon namu Daniel Gotu da Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin. Ni Ladan Ibrahim Aiwo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
To madalla, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Sakon farko na haɗin gwiwa ne da ya fito daga Hajiya Gambo Mamman Gusau Zaria da Hajiya Talatu Ba'ara Yaldin, jihar Kebbi. Suka ce salam murya Amurka. dan Allah ku mika mana kiran mu zuwa ga mahukuntan tarayyar Najeriya da su mike tsaye wajen ganin sun kafa doka mai tsanani ga dukkan wanda aka kama da laifin aikata fyaɗe ga kananan ƴan mata har ma da iyayen matan a fadin tarayyar Najeriya baki daya. Salam VOA Hausa. Muna fatan taron da gwamnonin Najeriya suka gudanar da shugabannin majalisun dokoki na jihohi da zumma gyara kundin tsarin mulkin ƙasa ya saba taron shan shayi bane a watsi daga Alhaji Umar Forever da Adam A Adam Gashuwa. Sai sakon Yakuji matar Ahmadu Abacha Macina tace zuwa ga sashen Hausa na muryar Amurka. Taron da gwamnonin Najeriya tare da ƴan majalisun dokokin su suka yi dan tattauna batun yin gyare-gyare ga kundin tsarin mulkin Najeriya. Idan har zai amfani talakawan ƙasa zai kuma kawo ci gaba mai ma'ana a ƙasar mu, muna goyen baya. Allah ya sa kulliya ta biya kuɗin sabulu, amin. Salam sashen Hausa na muryar Amurka. A gaskiya bullo da sabon tsarin ƙarfafa gwiwar mata zuwa awon juna biyu da likitocin ƙasar Uganda suka yi yayi daidai. Ganin cewa yawancin mazauna karkara ba sa zuwa asibiti domin duba lafiyar jaririn da suke dauke da shi. Da fatan likitocin mu na Najeriya za su yi koyi da su. Sako daga Rilwani Ibrahim London Uba. Salam VOA Hausa. Allah ya sa taron da aka kammala a birnin Kano da zummar kawo ƙarshen shaye-shayen miyagun ƙwayoyi kulliya ta kai ga biyan kuɗin sabulu. Daga journalist Ahmed Salim na faɗa da babba Suleiman na faɗa. Sai sako daga Shehu Adamu Rijau yace dan Allah ku tambaye mana gwamnatin jihar mu ta Neja Alhaji Abubakar Sani Bello shin wai ina aka kwana ne game da batun gyaran babban asibitin mu na ƙaramar hukumar Rijau dake a Tungar Magajiya da yayi mana alƙawari. Mun gani a rubuce an ware makudan kuɗaɗe domin yin wannan aiki, sai dai kuma har yanzu babu wani babban motsi da muka gani wanda ke nuna cewa batun wannan gyara na nan. Shine muke tambaya shin batun gyaran na nan koko ya bi ruwa ne? Shi dai alƙawari kaya ne, yana da kyau idan an dauka a sauki.
To madalla Safina ta kafin mu karkare ga Maryam Dauda da takaitaccen labarai.
A takaice, babban zauren taron Majalisar Dinkin Duniya na shirin yin wani zaman gaggawa na ba sabon bago ba Alhamis idan Allah ya kai mu don tattauna ƙudurin ƙin amincewa da matakin da gwamnatin Amurka ta ɗauka na amincewa da birnin Ƙudus a zaman babban birnin Isra'ila. Jakadan Falasɗinawa a Majalisar Dinkin Duniya Riyad Mansour shi ne ya buƙaci a yi taron, ya kuma ce yana fatan za a samu gagarumin goyon baya ga wannan ƙudurin. Amurka da ƙasar Canada za su ɗauki nauyin wani taron ƙoli na ƙasashe 16 wata mai zuwa idan Allah ya kai mu a Canada don haɗa kai tare da yin Allah wadai da barazanar shirin makaman nukiliyar Koriya ta Arewa da ke ƙara ruruwa. Majalisar Dattijan Amurka ta kaɗa ƙuri'a cikin daren Talata a kan yi wa tsarin harajin ƙasar garan Bawul, matakin da ya sanya yanzu saura ƙuri'a ɗaya ta kan wannan batu a Majalisar Wakilai kafin Shugaba Donald Trump da 'yan Republican a Majalisar Dokoki su samu gagarumin nasarar yin doka da kuma cika alƙawarin yaƙin neman zaɓen da suka yi wa jama'a. Jakadiyar Majalisar Dinkin Duniya ta musamman mai kula da haƙoƙin jama'a a Myanmar ta ce gwamnatin Myanmar ta hana ta kai ziyara ƙasar don duba halin da ake ciki a ƙasar wadda ke gabashin nahiyar Asiya. Sanarwar jakadiyar ta musamman Ms. Yang Li na zuwa ne a daidai lokacin da dakarun Myanmar suka gano garuwakin mutane 10 a wani rami a jihar Rakhine da ke arewa maso yammacin ƙasar.
Tuma sauraron mu anan kuma zamu da sa'aya, sai kuma can an jima da dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin, amma ina son amfani da wannan damar don sanar da masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka cewa a shafinmu na Facebook a yau muna dauke da sabon shirin Faɗi Mu Ji wanda Aisha Mu'azu za ta gabatar da misalin karfe 6 na yamma agogon Najeriya da Niger. Don haka sai ku tara ku ji me wannan shiri zai kawo. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta tayani gabatar da shirin da kuma Mrs. Julie Grisham da ta bada umarni da engineer Mutayo Tian Wan. Nazir Ahmad Hausawa ke cewa ku huta lafiya, yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.